Sashin Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13, 25, 31, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin Hausa ko voahausa.com. Kuma sauraronmu, assalamu alaikum. Ni Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Asabar 7 ga watan Janairun shekara ta 2017. Bayan labaran duniya, muna tafa da wani rahoto kan yadda wata kungiya da ke fafutukar tunatar da gwamnatin kasar Kamaru haƙƙin marayun da iyayensu suka mutu wurin yaƙi da Boko Haram. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Kamar kowane daren ranar Asabar, za kuma a saurari shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin jawabai daga dattawa. Amma duk waɗannan fusa sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Sojoji da suka harzuka sun yi boriya a biranen ƙasar Ivory Coast da dama kan batun albashi da waɗansu matsaloli da suke fuskanta. An ba da labarin tashin hankali da harbe-harben bindiga a sansanin sojoji da dama a kewayen ƙasar a daren Juma'a zuwa Asabar da safe, wanda ya kasance kwana biyu jeri ana tarzomar. An fara tashin hankalin ne a binnen Boko na arewacin ƙasar nan da nan, kuma boran ya bazu zuwa garuruwa da dama na arewacin ƙasar dukan wuni. Sojojin da suka yi bore a Boko sun fasa matattaran makaman sojoji, suka sace makaman roka da waɗansu makamai. Bayan sun kwashi makaman sojojin, kuma suka fasa ofishin 'yan sanda da ke garin, suka killace hanyoyin shiga birnin. Babu rahoton wani wanda ya ji mummunan rauni. An rantsar da Nana Akufo Addo yau Asabar a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar watan jiya. Akufo Addo, ɗan shekaru 72, ya doke shugaban ƙasa mai ci John Dramani Mahama a zaben da aka maida hankali kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Dubban mutane da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka ne suka yi dafifi a Accra, babban birnin ƙasar Ghana, domin shaida miƙa mulki cikin ruwan sanyi, wani abin da yake da wuya a yankin da ake fama da tashin hankalin siyasa. Akufo Addo, tsohon shugaban ƙungiyar hamayya kuma lauyan kare haƙƙoƙin bil'adama, ya yi alƙawarin sake gina tattalin arzikin ƙasar ta wajen gina masana'antu a dukkan lardunan ƙasar sama da 200. Ya ce zai maido da ƙasar Ghana bisa turba ci gaba bayan ɗumbin bashin da kuma hauhawar farashin kayayyaki ya tilasta ƙasar karɓan bashi domin taimaka mata ta iya sauke nauyin da ya rataya a wuyanta daga bankin lamuni, babban bankin lamuni na duniya, wato IMF. Farkon makon nan, Mahama ya ɗora alhakin faɗi tashin da aka yi fama da shi a zamanin mulkin sa kan waɗansu guguwa masu ƙarfi da ya haifar da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar ta Ghana. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 40 aka kashe yau Asabar lokacin da wata mota da aka dankare da nakiya ta tarwatse kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya, bisa ga cewar ma'aikatan asibiti da kuma jami'an aikin jin ƙai. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun kare haƙƙin bil'adama a Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta ce fashewar ta auku ne yau Asabar a wata kasuwa da ake samun hada-hadar jama'a garin Azaz da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. Bisa ga cewar ƙungiyar mayakan 'yan tawaye na daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar da ta auku a wata motar da kwan kaya ko kuma mai ɗaukan ruwa ko man fetur. Wani hoton bidiyo da ba ƙwararru suka ɗauka ba ya nuna baƙin hayaƙi na tashi a kewayen kasuwar da ta cika da ruɗani da kuma gawar wukiya ƙasa, yayin da kuma ake jin ƙarar bindiga. Fashewar kuma ta lalata wani gidan gwamnati da wata kotu. Kawo yanzu babu ƙungiyar da ɗauki alhakin fashewar da ta auku a daidai lokacin da ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a galibin ƙasar. Wani rukunin mata 150 a lardin Jauzan da ke arewacin Afghanistan sun ɗauki makami domin yaƙar mayakan Taliban da kuma IS. Waɗansu daga cikin matan da ke zaune a yankunan Ustapa da Darab da ake tashin hankali sun ce mayakan Taliban da kuma IS sun kashe mazajensu. Wata mace da muryar Amurka ta yi hira da ita ta ce sun kashe 'ya'yanta uku, sun kuma ƙona dukkan hanyoyin cin abincinsu, saboda haka yanzu suka fito domin su yaƙi IS. Matan Afghanistan ɗin dai da suka ce a shirye suke su fita bakin daga da mazan yankin, sun ce yanzu ba za su sake tsayawa suna ganin mayakan suna gasa musu aya a hannu ba. Komandan rundunar 'yan sandan yankin Hafiz Kashi ya ce suna kokari su marawa matan baya su kuma ba su makamai.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara yada zangon ne a Jamhuriyar Kamaru, inda wata kungiyar rajin kare marayu ke kiran gwamnatin kasar da ta ƙara azama wajen kula da marayun da iyayensu suka mutu wajen fafatawa da Boko Haram. Awwal Garba gare ka.
Shugaban kungiyar goyon marayu na kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda ke kira a Jeron Adunkule, Alhaji Muhammadu Inuwa, ya yi manema labarai jawabi a birnin Yaounde kan yadda gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru take yin rikon sakainar kashi da marayun da suka rasa iyayensu a sanadiyar gumurzu da ake yi da Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa.
Kamar yadda muka faɗa ne, mun zo za mu yi taro da wato ministan walwala da annashawa da jin daɗin jama'a akan abin da ya dubi wannan mutane, domin mutane ne wayanda ya kamata gwamnati ta kawo musu agaji saboda suna cikin wato halin kakanikayi.
Ko da yake a yanzu dai hakkin 'ya'yan sojojin da na 'yan kato da gora waɗanda suka rasa rayuwansu a hare-haren Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa ya rataye ne kwacakwam akan gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Wato kamar abin da ya dubi makarantansu da kuma cin abincinsu, kai har mazauni ma inda gwamnati za ta sama musu yana da kyau, domin wasu su rasa iyaye, wasu surasa mazauni, wasu surasa sana'ansu da dukiyansu.
Alhaji Sangiru shi ma wani wanda ya fito ne daga can jihar Arewa mai nisan ga abin da yake faɗi.
Wato a gaskiya awal abin da za mu ce dai muna roƙon gwamnati da taimaka ma waɗannan marayu, wato abu ne wanda ya cancanta dai taimako ya zo mai ƙarfi mai gwiɓi ta hannun gwamnati.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awwal, yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da zai ci gaba da tuna baya. Mun taba gabatar muku da shiri akan yadda gamayyar majami'u ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peter's Parish da ke Kulgi jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya. To da yake galibi matasa ne aka fi amfani da su wajen tada zaune tsaye. A lokacin na tambaye shugaban majami'ar St. Peter's Parish, Reverend Father John Milgap, akan kiran da zai yi wa matasa.
Musa yaraba da Ibo ba mu rabe ba.
Reverend Father, ka yi kira ga malamai, ka yi kira ga iyaye, su kuma matasa me za ka ce musu?
Matasa, ina so in kira da babban murya da cewa don Allah mu dubi gaba, mu hange gaba, domin gaba ya fi baya ne. Idan mun ba da kanmu mun fara shirya yadda muna bege cewa nan gaba za mu zama mu kuma samu mu ci mu burin kokarin da iyaye ke kasa ke yi, to dole ne sai mun kinsa kanmu. Dole sai mu ma mun bude kunnuwanmu mu ji shawarwarin kirki, mu dubi na gaba da mu wanda suka yi taka rawan a zo a gani, domin mu yi koye su da gare su. Mu tambaye kanmu menene na baya za su yi koye su da mu. Saboda haka kada mu ga kaman waɗanda suna gaba sun sufa, domin halin 'yan zamani kenan yanzu, za ce a'a ai wannan dama old school ne. To halin old school fa kada mu manta cewa mu ma muna bige, wata rana za mu zama tsofaffi. Saboda haka in mun yi koye su da darasi, kyakkyawan darasin da na gaba da mu suka bari, mu ma ya kamata za mu yi abin da ya kamata don gobe mu kare kanmu. Saboda haka don Allah matasa, kada mu bi shawarwarin banza, kada mu bi waɗanda ba su so, ba su da niyyar taimakon cin gaban rayuwarmu ba. a kira mu a bamu abin shaye-shaye a bamu makamai don mu tashi mu yi mu halaka da rayukan jama'a da kuma mallaka wannan ba shine abin da zai zamta ya taimake mu a gobe ba saboda haka matasa don Allah ayi la'akari ayi zaman lafiya
to ka san ku wannan cocin naku hakun hango cewa zaman lafiya din nan yafi zama dan sarki wani ma yace yafi zama sarkin kanshi kai a ganin ka menene yake haddasa rikicin kabilanci da na kabilanci da rikicin addini da na kabilanci a Najeriya
wato idan muka duba in zamu koma ta hannun tarihi zamu ga cewa musamman a lokacin mulkin farin hula shine irin wayannan ire-iren abubuwan ke tasowa sosai domin yanayin masu mulki da kuma waɗanda suke neman shugabanci waɗansunsu ba saboda cin gaban al'umma suke ba ko Krista ko Musulmai ko kuma na gargajiya amma suna neman abu ne da za su ga cewa su ne sun zama kan zakara shi yasa sukan irin abubuwan nan ke tasowa kuma ana amfani ne da addini da kuma kabilanci domin a kawo irin wannan tashin hankali idan mutum ya je neman siyasa ya san cewa ya je neman matsayi a fannin siyasa ya san cewa shi karan kansa ba shahararren ko kuma ba shahararren dan siyasa bane
ko kuma bai da farin jinin jama'a
to watakila kamar haka amma don yana da abin hannu zai tattaro matasan nan kuma ya kuma ci a'a kun ga wannan shanin ka san mu ne za a mallaka kun ga idan abin da ya taba hankalin kasa kuma mazaunin kasa sun san cewa hanyar cin abinci kenan kin ga zai ta musu da hankali sa'annan a ce muku ai an zage addinin ku ko kuma ana so an nakasar da addinin ku ne to kin ga musamman mu yan Najeriya shanin kasa da addini abu ne da wanda yake so yake taba mu kwarai da gaske shi yasa waɗanda suna nan a karkara idan sun ji cewa ai abu ya shafi za ku a ce kasan su ko gonakin su kin ga hankali zai tashi a nan gurin saboda haka idan yan siyasan nan ba su daina halin haɗin kan jama'a suna ire-iren karye-karye karyace-karyace saboda amfanin kasa da kuma saboda kabilanci ko da addini ba to ina ga cewa inda akwai illa kenan saboda haka dole ne mu ma ya kamata mu waye yanzu nan abinda dan siyasa yake nima yana neman abinda zai biya bukatunsa ne domin yanda muke gani kenan muna godiya dai saboda shugaban kasan da muke da shi wanda ya tashi ya saya kai tsaye yana so irin wayannan wadanda ba yan siyasan gaskiya wanda suke so cin gaban kasa ba yana so ayi nesa da irin wayannan ta wurin matakan da yake daukawa ina ga kaman za mu samu cin gaba ba da dadewa ba
to mun gode Reverend da daman da ka samu ka shigo wannan fili na tsintsiya aka ce madaurin ki daya mun gode
ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya
haka ne wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugabannin addinai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun tattauna akan yadda wasu shugabanni suke amfani da kalamun batanci domin tada zaune tsaye da kuma yadda suke shafar zamantakewa
ina tare da
Pastor Sunday K. Simon
daga Ministry of Regional Affairs Deputy Director of Christian Affairs sai kuma
Yunusu Ado shi ma mataimakin director ne a ma'aikatan harkokin addini da zamantakewa al'umma na jihar Bauchi
nan kuma
sai Ambassador Alhaji Aminu Garba Sidi coordinator ne na Interfaith Mediation Center Bauchi State
wato mai sa ido akan harkokin
zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmai da kirista
wannan batu zamu tattauna shi ne domin ya zamanto jama'a su fahimci inda matsalar take da kuma hanyar da yake za a bi a gyara to don su in ji bayani daga bakin shi pastor shin idan an ce maka sabo a addinin kirista menene ake nufi
wato shi addinin kirista in aka ce maka sabo wato yana nufin wani abin da
ka faɗe shi bai zamana daidai da addini ba ko kuma bisa ga shari'a kuma ya saba abinda Ubangiji Allah ya faɗi. So kaga ya ga mana kan cewa ka saba wa'innan abubuwan dokokin da Ubangiji Allah ya kafa. So abinda muka dauke shi kenan a sabo.
To kai kuma ta fannin addinin musulunci me zaka ce in an ce sabo?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wato abinda yake nufi da sabo kamar yadda shi dan uwa ya faɗa, shi addinin gaba daya abu ne da yake rubuce da ka'idodi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. So duk wani abin da mutun zai yi tunda addinin gaba daya umurni ne da hani, wato yi kaza kar kai kaza. Idan kai abin da aka ce kar kai to ka saba, ko kuma kai abin da baka da dalili a cikin addini din shi ma ka saba. Abu na uku da zai zamto ya zama sabo shine kai abin da ya saba wa tsarin zamantakewa na al'umma, domin addini ma yakan yadda da abin da al'umma suka yadda da shi, wanda za su mutunta juna su zauna lafiya da junansu.
To malam ambassador Aminu Sidi,
ni abin da na gani shine kaman duka addinan nan ne suka bada bayani, sabo shine wani abu ne babba mai girma wanda ya saba ma duka addinan nan, wanda ba a taba gani ba ko ba a saba da shi ba, kuma in an yi shi yana iya jawo husuma, yana iya jawo gingimu daga cikin addinin da kuma wajensa.
To abin da ya sauka kenan, sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah za mu ci gaba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke mana fatar alheri. A tuna, idan babu zaman lafiya, ƙasa ba za ta zamu ci gaba ba.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga shiri na gaba. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa da ku a shirin nan na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundun sojan Najeriya ta gano ƙarin ɗaya daga matan Chibok Rakiya Abubakar dabda dajin Sambisa da ɗanta mai wata 6. Hukumar lafiya matakin farko ta kwaranya fargabar gano yaro mai shan inna cross ribas da bayyana cewa an yi yaron ne da wata tawayar halitta. Ga daraktan gaggawa na rigakafi Dr. Usman Adamu.
Daga hoton da suka nuna na san wannan ba kitsin polio bane ba. Yaɗa labarai so ake ta maimaita wannan labari.
Daraktan yaki da miyagun ƙwayoyi na filin jirgin sama Abuja Hamisu Lawan ya bada labarin damke Kingsley Okolo da hodar Iblis da ta kai $1,400,700.
Kamakaman da muke yi na cocaine hanyar da suka biyo wa ita hanyar Brazil.
Dan guru ya rantse cewa ma'aikatan sakataren gwamnati Babacir sun nome kacalla.
Sunana Mahmudu Musa dan jaji guru, wallahi tallahi an yi wannan aiki, ni shaida ne ta kowane bangare.
Yayin da rundunar Hizba ta Sokoto ta kwaci kayan kidan da aka yi shagali da su gabanin aure yar gwamna Tambol da nuna hakan ya saba wa Islama, masallacin Sultan Bello Kaduna ya yi sabon limami Dr. Suleiman Adam masanin fiqh da Larabci. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The voice of America. Haka dai, yanzu zamu kada zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Plateau Agwam Azire, Rabaran Dr. Isaac Wakili, da mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Isa Muhammadu. Ga mai martaba Agwam Azire.
Sunana mai martaba Agwam Azire, Reverend Dr. Isaac Gazi Wakili. Na gode saboda goyon bayan da aka yi. Babban abin da nake son fada nan bayan godiya shine in tabbatar ma mutanen Azire wato jarawa kenan dukka koyi nan da suke da mu mutanen Plateau da Najeriya gaba daya. Na nuna godiya na amma yanda aka zabe ni na zama babban sarki na jarawa gaba daya na Azire da Plateau State, zan dauki wannan zarafi gargaji da zaman lafiya tsakaninmu yare da addinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito, gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban, yare daban-daban, addinai daban-daban. Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa, bai bambanta wannan biron, wannan bayare, wannan Fulani, wannan Bahaushe ko wannan Angas ko wannan kaza ba, dukkanmu a kamaninsa. Addini kuma sun rai ne, yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne, domin haka ina so in yi gargaji kamar haka a babban murya, mu manta da bambance-bance-bance, mu rungumi juna, mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu. Idan mun duba kwanakin baya, irin tracing namu na arewa da kasan Yarba da kasan Igbo daban-daban, amma an yi wayi gari sai mun fara zaba kawunanmu, sai shetani ya shiga cikinmu ya rudar da mu, muka kasa ganewa ko me ya faru. A gani na bari mu duba inda muka fito, ga makamar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito. Idan mun ga inda za mu ba zai fice mu, dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba. Domin ga ganin zamani da da manoma da Fulani muna yi zaman lafiya, kowa yana martaban junansa, kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da shi, manoma Allah ya danka masa aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo. Ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna, domin dukkanmu muna da amfani ga rayuwar juna. Ina ba da shawara mu koma yanda ake da. Da akwai kiwo ko makiyaya, shi ya sa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona ta kuma kiwo a wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka zaɓi a wurin. Bari gwamnati kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu. Idan kana da yaya biyu ko uku, idan wayanda suke na farko sun je makaranta daga karfi 7:30 zuwa ko a ce 12, wayansu su jira. Bayan wayancan sun dawo za su karbi wayancan ko kiwon gona ko dabobi. Ba yanda kawai za mu yi mu rabu da shi, amma Allah ya yi mu ya age mu inda muke.
Shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce haƙuri da juna shine ginshikin zaman tare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na sallama ga al'umman arewa, mu kada kanmu kamar yadda aka san arewa a da can abubuwan yanzu sun so mu taba kwarewa. To don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu hada kanmu mu san mutuncin junanmu domin ci gaba, domin ƴaƴanmu da jikokinmu. Muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yankin namu ta arewa. Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna, a zauna lafiya, a hada kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu, maganar makarantu, maganar masana'antu, duk abubuwan namu ya ja da baya. Yara ba makarantar boko, harkokin kasuwanci duk ya durkushe. Idan ka duba arewan yanzu babu abin da zai gagara. Ni dai na ƙara kira ga jama'anmu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka. Domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban, wanda kuma suna da basira iri-iri. To amma shedan ya zo ya shiga tsakaninmu. To ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai, mu ji tsoron Allah, mu ji tausayin ƴaƴanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu. Mu yi abin da zai kawo ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba, domin ƴaƴanmu su samu aikin yi, su samu ilimi, su samu kwanciyar hankali. Mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi, mu zamanto uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya arewa, mai kishin arewan namu, domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi. Ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu ƴan arewan ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin jin daɗi da wannan yanki namu na arewa. To ina son yi amfani da wannan dama in ce ina kira ga malamanmu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna, domin Allah da ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junanmu. To wannan roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana, jin tausayin juna, riƙon amana da kuma jin tsoron Allah. Na roƙon Allah Ubangiji ya sa ƴan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da ƴan arewan namu na da, irin marigayi Ansa Ahmadu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasar ma yanda take a yanzu. To ina cewa ina ƙara kira ga babban murya da ƴan arewan, musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye, da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri.
Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirin
wasanni a takaice.
Ɗan wasan ƙwallon tsakiya na Najeriya John Michael Obi ya bar ƙungiyarsa ta Chelsea a Ingila, inda ya koma a ƙasar China a wata ƙungiya Tianjin Teda. Michael ɗan shekaru 29 da haihuwa ya soma taka leda a club ɗin na Chelsea tun a shekara ta 2006, inda kuma ya buga wasanni 372 a cikin shekaru 11 da ya yi a ƙungiyar. To amma bai sami buga wasa ko ɗaya ba a wannan kakar wasannin. Ya sami nasarar lashe gasar Premier sau biyu da kofin ƙalubalen ka na FA 4 da kuma kofin gasar zakarun Turai ɗaya a zamansa Chelsea ɗin. Zakarar 'yar ƙwallon Afirka a ɓangaren mata Asisat Oshoala ta yi kira ga hukumar ƙwallon Afirka da ta ƙara mai da hankali wajen ƙarfafawa 'yan ƙwallo mata a nahiyar. Oshoala, 'yar Najeriya da ke taka leda a ɓangaren mata na ƙungiyar Arsenal ta Ingila, ita ce ta lashe kyautar zakarar ƙwallon ƙafar Afirka ta mata na shekara ta 2016 a jiya a Alhamis. A can baya dai ta yi ta ƙorafi a kan irin mawuyacin halin da 'yan wasan Najeriya mata suke fuskanta. Dalilin kenan da ya sa ta sadaukar da lambar yabon tata ga dukkan 'yan ƙwallo mata da ke nahiyar Afirka. 'Yan wasan ƙasar Zimbabwe sun hau kujerar naki a tashin su zuwa fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da safiyar yau Asabar, kamar yadda aka tsara sakamakon cece-kuce akan biyan haƙƙoƙin 'yan wasa. 'Yan wasan sun kuma ƙauracewa bikin bankwana da su da aka shirya musu a daren jiya Juma'a a birnin Harare. Duk da cewa muƙaddashin shugaban ƙasar yana wajen, 'yan Warriors ɗin na buƙatar a biya su dukkan haƙƙoƙinsu na wasannin neman gurbi da suke bi bashi, kazalika da kuma biyan su dalar Amurka 5,000 ga kowane ɗan wasa a kowace wasa da ya buga a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Rahotanni sun ce hukumar ƙwallon ƙasar ta Zimbabwe tana biyan dala 2,500 ne ga kowace wasa. To sai dai kaftin ɗin ƙasar Willard Katsande ya ce duk da wannan takaddamar da ke wanzuwa, 'yan wasan ba su da niyyar ƙauracewa gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To Allah shi kare. Yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya a manfa'a takaice.
Sojoji da suka harzuka sun yi bore a biranen ƙasa Ivory Coast da dama kan batun albashi da waɗansu matsaloli da suke fuskanta. An ba da labarin tashin hankali da harbe-harben bindiga a sansanin sojoji da dama a kewayen ƙasar a daren Juma'a zuwa Asabar, wanda ya kasance kwanaki biyu jere ana tarzomar. An fara tashin hankalin ne a birnin Boku na arewacin ƙasar, nan da nan kuma boren ya bazu zuwa garuruwa da dama na arewacin ƙasar dukan wuni. An rantsar da Nana Akufo-Addo yau Asabar a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar watan jiya. Akufo-Addo ɗan shekaru 72 ya doke shugaban ƙasa mai ci yanzu Dramani Mahama a zaben da aka mai da hankali kan taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar. Dubban mutane da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka ne suka yi dafifi a Accra, babban birnin ƙasar, domin shaida miƙa mulki cikin ruwan sanyi, wani abin da yake wuya a yankin da ake fama da tashin hankalin siyasa. Aƙalla mutane 40 aka kashe yau Asabar lokacin da wata mota da aka danƙare da nakiya ta tarwatse kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya, bisa ga cewar ma'aikatan asibiti da kuma jami'an aikin jin ƙai.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma gobe da safi. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni da CD wanda ya haɗa mana wato sauti da kuma injiniyar wato Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai.